daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Litinin 28 ga watan Yunin 2021 bayan labaran duniya za a ji matakan da al'umma ke dauka na kare kai daga hare-haren ƴan ta'adda a sassa daban-daban na Najeriya za kuma mu je kayyankin Niger Delta inda har yanzu dai kan sha'ani tsaro kamar kowace ranar Litinin yau ma sanin malin fashi na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yadda al'amuran tsaro da aikata ta'addanci ke kara karuwa a Najeriya amma kafin nan ga Baba Yakubu dauke da labarin duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Akalla mutane bakwai sun mutu kana wasu da dama sun jikata a wata fashewa a jiya Lahadi a babban birnin Bangladesh amma hukumomi ba su nuna irin yadda fashewar yake ba wadda ta lalata motoci da gine-gine da ke kusa da inda fashewar ta auku a cewar ma'aikatar ƴan sanda da ta kwana-kwana fashewar ta auku ne da yammacin jiya a wani gini a Mukbazar da ke cikin birnin Dhaka kana ma'aikatan ceto sun isa wurin inji Faisal Lur Rahman jami'in kwana-kwana a cikin ginin akalla gine-gine bakwai suka lalace sakamakon girmar fashewar inji Rahman kwamishinan ƴan sandan birnin Dhaka Shafiqul Islam ya faɗa wa manema labarai cewa akalla mutane bakwai sun mutu kana tuni aka kai waɗanda suka ji raunin zuwa asibiti Yau Litinin shugaban gwamnati a kasar Jamus Angela Merkel ta kuma jaddada batun da ta sha faɗi cewa ganawar ido da ido a taron koli da shugaban Russia Vladimir Putin ita ce hanya mafi inganci wurin warware matsalolin yankin tare da shi kwanaki bayan da sauran shugabannin Turai suka ki amincewa da shawarar ganawa da shi Merkel tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron ne suka bada wannan shawarar na taron koli da Putin a wurin taron kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels Shugabannin Turai musamman kasashe da ke iyaka da Rasha sun yi watsi da wannan shawara suna fadin cewa yin wannan taro da Putin tamkar bashi tukunci ne akan miyagun ayyuka da Rasha ke yi kamar kai harin kutsen yanar gizo ko kuma jibge sojoji akan iyakar kasar da Ukraine a maimakon haka shugabannin na kasashen Turai sun amince da shata ka'idoji da kuma sharuɗoji a taron koli nan gaba Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya kai ziyara a Vatican inda ya gana da Papa Roman Francis da wasu jama'ai da suka tattauna akan batutuwan sauyin yanayi da ƴancin dan adam da kuma safarin dan adam da sauransu. Ziyarar tashi na zuwa ne kafin taro da ake hasashe a cikin watan Oktoba tsakanin Papa Roma da shugaban Amurka Joe Biden dan Katolika na biyu da yake jagorantar Amurka. A yau Litinin kuma Blinken da ministan harkokin wajen Italy Luigi Di Maio sun yi haɗin gwiwa wurin jagorantar taron kungiyar ƙasa da ƙasa mai yaƙi da ISIS inda wasu jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka ce ministocin za su tattauna akan yadda za a ci gaba da matsan lamba akan kungiyar ƴan bindigan a Iraki da Siriya yayin da a gefe guda za a yi kokarin murkushe kungiyoyi masu alaka da ita a ko'ina a faɗin duniya. Ministan harkokin cikin gida a Pakistan ya faɗa a jiya Lahadi cewa iyalan ƴan kungiyar ƴan Taliban ta Afghanistan suna zaune a ƙasarsa a kusa da babban birnin ƙasar Islamabad kana wasu mambobin kungiyar ƴan ta'addan na karɓar jinya a wasu asibitocin ƙasar. Sheikh Rashid Ahmad ya tabbatar da hakan ne a wata hira da wata talbijin wani ɗan kasuwa mai zaman kansa a Pakistan da ake kira Jio News ya yaɗa. Wannan batun na da muhimmanci game da kokarin da Islamabad ke yi na wanke kanta daga zargin da shugabannin Afghanistan ke mata akan cewa Taliban tana amfani da kasar Pakistan tana shirya ayyukan ta'addanci a Afghanistan. Pakistan ta dade tana zargin buɗaɗɗiyar iyakarta mai kusan kilomita 2,600 da Afghanistan wurin shirya ayyukan ƴan bindiga da wasu haramtattun ayyuka tsakanin ƙasashen biyu. Bugu da ƙari jama'an Pakistan sun ce akwai kimanin ƴan gudun hijira Afghanistan miliyan 3 da suke zaune a ƙasar wanda sau tari yake zama mabuyar ƴan Taliban. A ƙarshe Afirka ta Kudu tana ganin yawan kamuwa da COVID-19 jama'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa 15,000 a jiya Lahadi kana wasu 122 sun mutu ta hanyar cutar. Shugaban kasa Cyril Ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar Delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar. An kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane 50 ba. Za a haramta sayar da barasa kana za a ƙara lokacin hana fitan dare. Gundumar Gwatin tana da kashi 66 cikin 100 na sabbin kamuwar a cewar jami'ai. Hukumomi sun bayyana fargabar su cewa sauran gundumomin ka iya ganin karuwar sabuwar cutar. Cibiyar nazari akan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa da safiyar yau Litinin cewa adadin kamuwa da cutar a duniya ta haura miliyan 181. Amurka dai ita ce kan gaba da miliyan 33,600, kana India na biye da ita da sama da miliyan 30, sannan kasar Brazil mai sama da miliyan 18.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Labarun duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni da batun harkokin tsaro a Najeriya da yasa aka kakkafa kungiyoyin tsaro na sa kai a sassa daban-daban na kasar. Wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari yayi nazari kan lamarin ga rahoton da ya hada mana.
A yanzu haka dai tasiri da kuma mahimmancin kungiyoyin sa kai ko kuma yan banga a wajen taimakawa jami'an tsaro a yaki da bata gari na ci gaba da ƙara fitowa fili a Najeriya. Tuni dai dama akasarin irin waɗannan kungiyoyi na matasa da ake yi ma lakabi da suna yan ƙato da gora a jihohin arewa maso gabashin Najeriya suka bada gagarumar gudunmuwa wajen yaki da yan kungiyar Boko Haram da suka addabi yankin. To a yanzu kasancewar matsalar rashin tsaron ta gangaro zuwa arewa maso tsakiyar Najeriya yasa da dama daga cikin matasan yankin yanke shawarar fadawa irin waɗannan kungiyoyi domin taimakawa wajen kare kai da kuma sauran al'ummar ƙasa. Alhaji Bello Abubakar shine shugaban kungiyar Filali ta Biyatti Allah a jihar Kwara dake tsakiyar Najeriya. Ya ce tunda suka fara ganin ayyukan bata gari a jihar Kwaran suka fara daukar matakin karawa yan bangar karfi.
Kasa yanzu yanzu Najeriya nan kowa ya koma ta kai. Yanzu mu ma fara muna fuskantar matsaloli guda-guda kuma cikin su muke yanzu ana kashe muna mutanen mu shugabanni a cikin har gida a ga yake mutu a kashe shi. To kaga mu ma yanzu muna nan muna ta kokari muna nuna mu gwamnatin mu taimake mu don Allah ta tsaya ta taimaka muna mu ba shawaran da muke bata ta taimaka muna mu kara ma su yan kungiyar mu vigilanti karfi duk wani wanda zai shigo a nan Kwara mu san shi waye ne. Miye ne aikin shi mu tantance juna.
Na'am, wato kuna da kungiyar yan banga kenan masu patrol ko kuma masu sentry kenan.
Insha Allah shi mai martaba sarki Lori ya ba mu su kuma ya hada mu da sarkin daji na yan kasa su Yorubawa ya hada mu da su.
Na'am.
Kuma shi gwamna ya sa mu da hannu da cewa mu tsaya mu ma mu kawo jama'an mu su shiga wannan aiki don a taimaka ma juna. Kuma wasu bata gari kada su shigo cikin mu a dinga cewa filani na jihar Kwara suna tarda hankali a jihar Kwara.
Duk da yake dai masu aikin sa kan sun shiga ne domin bada gudunmuwarsu wajen tabbatar da tsaron kasarsu ba tare da sa ran samun wata lada ba daga gwamnati. To amma wasu daga cikinsu da muka zanta da su sun bayyana buƙatar samun makamai da za su iya tunkarar waɗannan ƴan bindiga da suka addabi jama'a.
To a gaskiya Mustapha Batsari ina mai tabbatar maka idan har gwamnati za ta taimaka ta ba mu babban makamai wanda za mu fuskanci mutanen nan insha Allah za mu ba da mahimmanci fiye da duk wasu jami'an tsaro da ke mun ba da rayuwarmu ne tsakani da Allah domin mu kare haƙƙinmu da iyalanmu da iyayenmu gaba ɗaya. Abin da ke waruwa muke da kalubale kan shi shine idan suka zo da makamai wanda yafi namu suka cuce mu domin makamansu suna zuwa da leke kuma namu ba.
To amma kun taba cin karo da su ko ka fahimci haka?
Mun ci karo da su domin mun fafata da su makaban mu da yake ba mu da makamai na kware na sahina mu dole ne muka saurara muna cikin fada da su mu makaman mu ya tsaya nasu kuma sun zo da makamai wanda yake namu dole muka kauce muka ba su wuri.
To yanzu mene ne bukatar ku ko kuma kiran ku ga ita gwamnati akan wannan al'amari?
Mu kiran mu ga gwamnati ta taimaka ta ba mu babban makamai kamar AK-47 wanda zamu tunkare su gaba da gaba ba gudu ba gara baya insha Allah za mu bada ayi za mu yi tukuru yanda ya kamata.
Saboda duk wanda aka kashe mana mu yanzu ma bakin ciki ya kara mana cewa mu tunkari mutanen nan amma gwamnati ta ba mu kayan kwarai. Bindigan nake gare mu gaskiya ba mu ya tunkari mutanen nan ba bindigan nan ba mu iya sanci.
To a gaida Nasiru, har yanzu muna Najeriya inda muka leka Niger Delta. Nan ma kan sha'anin tsaro ga wakilin mu Lamido Abubakar da cikakken rahoto.
Kungiyar nan ta 'yan bindigar yankin Niger Delta da aka dade ba jiduriya ta ba mai suna Niger Delta Avengers ta shelar cewar za ta ci gaba da shirinta na kai harahari kan matatun ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta da ma wasu 'yan siyasar yankin dake hada baki da gwamnatin tarayyar Najeriya domin zaluntar yankin. A cikin wata sanarwa a baya-bayan nan da kungiyar ta Avengers ta fitar ta ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta Iblis da dukkanin bukatun 'yan yankin na Niger Delta. Kungiyar ta Avengers ta ce a sanar take da halin da Najeriya take ciki, sannan kuma dukkanin bututun man da muka tsara kai mu hari sai mun kai tare da lalata shi. Kungiyar ta Avengers dai ta kawo tsaiko matuka kan ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta musamman a shekarar 2016 dangane da wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers. Naji ta bakin wasu tubabbin 'yan bindiga kuma sun ce wannan barazana bai kamata a yi wasa da ita ba.
If they really want to attack, they will do it. And so they take that Avengers threat to be the threat that Avengers.
Wannan wani komanda ne da ke da suna General Tex Amai. Yana cewa ne wannan babbar barazana ta kungiyar 'yan bindigan Avengers bai kamata a yi wasa da ita ba. Bisa la'akari da yadda 'yan bindiga na Avengers a baya suka kastara harkokin tsaro musamman na hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Shi ma wani tsohon dan bindiga yace
in ka tuna baya 2016 ɗan bindiga na Avengers sun kawo irin wannan maganar mu execution din shi. In ka duba on the 4th of May 2016 suka yi attacking Chevron a nan Niger Delta, sun tsara attacking wannan na Shell shi ma haka. So yana ga gaskiya wannan maganan ba wai maganar bogey ce ba, kawai tunda mutane ne da suka tsaye da
wannan babbar barazana ta kungiyar ta Avengers na zuwa ne a yayin da majalisar tarayya ke muhawara kan kasafin kuɗi da ya kamata a dinga baiwa yankin mai arzikin mai da nufin yiwa yankunan da ake hako danyen mai babbar kuskure ma. To sai dai kuma fadar shugaban kasar tarayyar Najeriya ta yi gargadi kan kungiyar ta Avengers a shirinta na kai harahare a harabobin ayyukan hakar danyen mai a yankin na Niger Delta. Malam Garba Shehu shine mai magana da yawun shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, na kuma tuntube shi dangane da wannan sabuwar dambarwa.
Abin ya bada mamaki matuka domin kalaman da suka yi sun zo bayan kwana biyu bayan shugaban Muhammadu Buhari ya yi taro da dattijai na kabilar Ijaw kuma ya yi musu bayani dalla-dalla akan bukatu kamar guda goma da suka gabatar a gabansa. To kuma a ce wata kungiya ta kullo kwana biyu bayan wannan taro da aka yi aka wannan bayanai kuma suna jaddada waɗannan bukatu kuma har suna wani barazana na kawo fitina. To lalle da walakin goraniya
kamar wani mataki gwamnatin Najeriya za ta dauka musamman na tsaro bisa la'akari da ita kungiyar Avengers a baya in ta irin wani kirarin ya kan yi tasiri?
To mu kwajin mu dai shine kada ma zai a fara kuma na ganin yayin da aka nemi zama da su don a yi maganin waɗannan matsaloli bai kamata a ce an kai abu har ya kai ga yin fito na fito tsakanin gwamnati da su ba.
Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
An gaida Lamido. Yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Sani Malumfashi.
A Najeriya, kasa mai yawan mutane kimanin miliyan 200 har yanzu tana fama da ayyukan ta'addanci, cin hanci da rashaha, almandahana da kamuwa ya waɗanda suka addabe ta. Ya sanya yanzu al'ummar kasar suka raja'a ga neman mafita. Tambaya nan ita ce shin ba kira ne ya ci gawayi? kana kuma inna ɗan bindiga suke samun makamai da albarusai kuma su wane ne ke koya musu yadda ake sarrafa bindigogi na zamani da yi masa gyara da kwaskwalima idan bukata ta taso wannan da kai sace dole duk waɗannan tambayoyi suna zakatan jama'a koda gidadawa ne hakan ya sanya yanzu hukumomin tsaro na kan iyakar Najeriya suka hada kai don yin aiki tare da shugabannin al'ummomi da ma wasu fitattu a cikin al'umma don kawo ƙarshen wannan al'amari da ake ta kikikaka akai bisa ga wannan yunkuri shugaban hukumar shige da ficin Najeriya wato Controller General Muhammad Baban Dede ya kaddamar da wani sabon shiri na yin aiki tare da sarakuna hakimai da gatai har ma da masu anguwanni da ma wasu fitattu a cikin al'umma don neman mafita ga wannan al'amari farko dai da isassar jihar Katsina ya kai ziyara ga gwamnan jihar Aminu Bello Masari da mai martaba sarkin Katsina da kuma mai martaba sarkin Daura ya musu bayani cikakke kuma a dukkanin sarakunan sun tara mai hakiman kasarsu inda suka ji bayani kai tsaye daga bakin Baban Dede daga bisani ne ya kaddamar da wannan shiri a jibiya kan iyakar Najeriya da jamhuriyar Niger ga kuma jawabin da yawa jama'a
idan ne kana takama da kasarka sai dai kana da wata kasa karka bata daji karka tafi ba ta kasa eh mun yadda ɗan uwa ne amma ɗan uwan juna kowa da kasarsa kowa gaskiya ba ya kamata da haka da zo goda na sanarwa kowa kuma Allah ya da ma'aikata za su ci gaba da kokari ina roƙon mutanen jibiya musamman sarakai dan na je gun sarkin kasar ya tara hakimai har hakimin jigar ma ya je me riga ya musu ku yi aiki da masu aikin sarki inda ce masu aikin sarki duk ne gamna da dan sanda mai kaci da dan sanda da dan sandan karbar haraji custom da dan sandan kore jss har so jama aiki ma ai aiki da shi me yasa duk muna muku aiki da aiki kuma ba mu kadai za mu yi aiki ba har da mai anguwa har da hakimi akwai lokacin da muke labari wai wani ya fata ya buje gidan hakimi ya zo da hakimi ya kakkare shi saboda me yasa yake haka kare barawo me sai je da neman mutum kai ko shi gidan hakimi babu halatta ba jama'a mun zo jibiya mu sanar muku cewa nayi magana da mai mafasa sarki na ziyarci mai girma gamna gamna ya bada haɗin kai sarki ya bada haɗin kai hakimi ya bada haɗin kai to mu talakawa me yasa ba mu yi ta ba in doka ba a bi ta ba an yi laifi saboda haka muna kira ga jama'a dan Allah dan Annabi iyakan nan a zo a wuce iyaka a wuce kar abu daji a wuce da takarda na ɗaya kenan na biyu ba ki suka shigo kasanmu su miƙe kafa su yi aure har ma taron shiga siyasa wallahi idan ba mu kuskure da kanmu wata ran ba ko ne ba zai tsaya a takara ya kamata mu kishin kanmu doka ba ce da wajen ka zo ka zauna kai aure ka zama dan Najeriya ba dan mun kawo mutane mun kai gaban kuliya in ka zauna a kasan nan kai aure kai ba za ka zama Najeriya ba har sai shugaban kasa ya baka takarda ta cikin zai shigo amma ƴaƴan da ka haifa da matar ƴan Najeriya ko ƴaƴan da ka haifa da uban ɗan Najeriya suna da ikon zama ƴan Najeriya ba kai kai ka zo ka zauna kai shekara 10 kika da kake ka nemi Najeriya passport ai ba za ka yi ba kuma ba da wannan ba saboda haka muna neman taimakon masu anguwa in an ga bako ya zo ya zauna a sanarwar immigration yanzu akwai doka da take duk bakon da ya zo zauna in dai kwana 30 ko a sanar da immigration su rubuta sunansa zan ba su rijista muna da kayan rijista ta computer amma yanzu ba mu da shirin kuɗi mu kai kowace garin hukuma muna da shi cikin garin Katsina amma yanzu za mu buɗe rijista ko da an zo ta dan na cikin garin Katsina ba a ba da kuɗi a yi rijista rijista kyauta ce kuma ya farko cewa yanzu ba wani handa fita ma akwai mutanen da masu anguwa ko sai ta baka su bari ta bayan daji ko sai ko suna yawa ne duk mutanen ne masu neman su wani DSS yana neman ta SSS yana neman ta yayi wata barna sai ka baka shi adalla zan wuce ta bayan gida sai fitai ma ya dau babur a wuce ta bayan daji wani kuwa soja na neman sa dan bindiga daki ne dan boko haram ne wani kuwa dan sanda yana neman sa ya ci kudin wani wani custom suna neman sa ya shigo tattata kwaya da yawa wani kurzin ma suna neman sa ya zo daga kurzin kawai ka ce mata ya wuce ko mai ka zo mai dan Allah kada a yadda ba ko ya mutu daji saboda duk wanda ya mutu daji ba shi da gaskiya musamman manyan manyan yan boko wani EFCC ma suke neman sa a kasar sai dan ka biki saboda kada a yadda mutane su fice bayan daji ko su fice kada a yadda mutane su zauna ba su ba ai mana rahoton mun yi rijista ba kuma rijistar nan kyauta ce
daga bisani sai Baban Dede ya ba su tabbacin cewa yanzu za a rika ba da takardar dan kasa a kananan hukumomi kana kuma ya gargadi ma'aikata da amsar na goro ko kuma yin ringizo akan kuɗin da ya kamata a amsa na rajista
duk da dai akwai dan uwan ka can tsallake ko kana da yar uwa a tsallake ko kana da mata a tsallake ko kina da miji a tsallake ko kana da kaka a tsallake bai halatta ka shiga ɗaya kasar ba ta Nijar sai kana takarda kuma wannan takarda mun ba da izini yanzu a ringa ba shi iyaka ana a kwantowa kana yi ƙarin kuɗi akwai kuɗin dokuna a ga talakawa su sani kowa ya sayi takarda mutanen Najeriya da kowa masa takarda ba sai ne gidanmu ba amma za ka sanar yawancin mutanen kasar suna takarda kuma abin da yake damun matafiya sun ce akwai ma'aikatan da sun ga takarda ma sai kai turan ci gado takarda to na musu bayani kar a karɓi kuɗin mutum yana da lissafin zai wuce kar a karɓi kuɗin mutum kuma abin da muka ga mu kuɗin da ake karɓa in ma ana karɓa ba a kai mana dan wasu ce a wallahi kuɗin manya ne ƙarya ne saboda haka in ba karɓa duk wanda ya zai zai ga da kansa
ya kuma bai wa jama'a damar su yi tambaya na abin da ke zuciyarsu Na farko dai wanda ya fara magana shine kantoman karamar hukumar mulki ta Jibbiya Alhaji Muhammad Lawal Hussein Musawa.
A matsayin wani shugaban karamar hukumar Jibbiya iyaka da asalin Nijar. Zan iya cewa kowa shigo aiki kasai wanda za a shigo wasu wasu sani ba. Wannan aiki na immigration ne kuma ga alama manpawa da immigration ta yi kadan. So akwai buƙatar a ɗauki ma'aikata daga wajen yan uwana saraki da magadi ina da rikidin cewa muna fuskantar wata matsala ta indigenization indigen din nan wani abu ne wanda yake mu a tsawa level in aka kawo maka indigen da sa hannun sarki ba ka da option dan ka bar shi to ina roƙo idan za a tabbatar da cewa dan jibi ne shi ya kamata a yi bincike na kwakwalwa
Shi ma wakilin hakimin Jibiya sarkin Arewan Katsina Alhaji Rabe Rabiu ya yi magana.
A madadin ya girma sarkin Arewa, to ala laƙiƙa wannan taro namu ne na al'ummar ƙaramar hukumar Jibiya. Kuma a shirye masarautar ƙaramar hukumar Jibiya take don ganin ƙasarmu Najeriya ta zauna lafiya, don ganin an samu wannan ci gaban wannan shiri. Kuma game da wannan rijista mai girma dai a ƙara wayar mu mutane da kai. Saboda aka wayar mu mutane da kai shine za a gane muhimmancinta, har a gane ma shin ana yi a nan wurin sannan za a zo.
Kan masu ugwamin kusan su ne matsalolinmu. Kamar yadda mai girma ta yi magana cewa ba kila zuwa su zauna su haihu a wuri wallahi tallahi gaskiya ne. Kusan matsalar mu tunanin ne. Tunani ne za a zo ya saida ma bako gida kai hakimi ba ku sani. Ba ka san zuwa ke ciki ba. Ba za ka na su kan domin ka sanar kai a kan wannan abu. Wallahi muna da ugwamin tsakanin mazama da jibiya waɗanda yanzu wallahi sai dai a du'a kafin.
Daga cikin ƙorafe-ƙorafen da aka saurara har da wanda ya shafi hukumar kwasan nan take wakilin controller na custom a jihar Katsina Muhammad Dokaje ke mai da martani
magana da dole da aya da take wannan dole an buɗe ko domin mutane su yi wuce amma a buɗe domin kaya su wuce ba ina kusa da mai gatar gida ku je ku ga mutum ɗaya ko da dino ku kama ne ko su gode ta yana goma an buɗe ta yana yake ka kan ku Allah ya ji gaskiya
a ƙarshe controller general Muhammad Babar Dede ya ba su bayanai masu gamsarwa
kamar yadda hakimin Jibe ya faɗa kamar yadda chairman ya faɗa cewa ya kamata a wayar da kan mutane wannan harkar wasan koko zan rike ta za a yi amfani da ita za su yi drama za mu sa a talabijin sosai saboda haka ya yi kyau yana da kyau mutane su san cewa rijistar ya zama dole ya kamata mutane su san cewa bai kamata a shiga ko a mace ta hanya ba ta ta hanyar doka ba yana da kyau mutane su sani mutane su sauka ramin wasa ne wannan ba wasa ba ne akwai hukunci a ka kuma a nan Katsina akwai mutane su ke kurkuku a kan haka.
Sani Shabu Malumfashi Murai Amurka daga Katsina a Najeriya.
Daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kasar Croatia ta yi wa jirar a gasar kwallon kafar kasashen nahiyar Turai ta bana. Bayan da a yau ta sha kashi a hannun Spain da ci 5-3 a wasan matakin 'yan 16 na gasar a yau Litinin. to sai dai fa an kai ruwa rana sosai kafin Spain din ta dauki girma domin kuwa sai da ma wasan ta kai su a karin lokaci bayan da ta karkare a lokaci na al'ada da kunnen doki da ci 3-3 wannan ne wasa mafi kayatar da jama'a kuma mafi yawan zura kwallaye har 8 a duk lokacin gasar ta bana da wannan sakamako na wasan Spain ta sami kaiwa a matakin quarter final na gasar inda za ta fafata da kasar Switzerland a halin da ake ciki kuma kasar Portugal da yanzu haka ke riƙe da kambin gasar ta kasashen nahiyar Turai ta yi wajarar a gasar ta bana bayan da Belgium ta doke ta da ci 1 da nema a daren jiya Lahadi to gan hazard ne ya zurawa Belgium din kwallo tilo da ta bata nasara to amma kuma Portugal din ta yi duk iya kokarin ganin ta rama amma hakan bai samu ba tamkar dai a gasar da ta gabata Portugal din ta yi fitar kutsune daga matakin rukuni na gasar a matsayin mafi kwazon na uku a rukuni to sai dai kuma ta kasa bada mamakin da ta bayar da irin sa gasar da ta gabata inda ta kai ga lashe gasar Najeriya za ta fafata gasar tsere ta gudunya da kanin wani a gasar wasannin Olympics na bana birnin Tokyo na kasar Japan karon farko a tarihi da ta sami shiga gasar ta tsere tawagar tseren ta Najeriya ta sami tikitin shiga gasar ne bayan da ta kafa sabon tarihi na kammala gudun a cikin mintuna 3:14 a dandalin wasanni na kolejin fasaha da kere-kere ta yaba da ke birnin Eko wato dakika 4 kasa da tarihin da aka taba kafawa a fadin nahiyar Afrika na kammala gudun a cikin mintuna 3:18 Najeriya za ta kasance a cikin kungiyoyi 16 da za su fafata a gasar tseren a yayin da kasar ta maye gurbin kasar jamhuriyar Czech a matsayin ta 15 a jadawalin mabibitan kasashe 16 da suka sami tikitin shiga gasar a halin da ake ciki kuma jumlar 'yan Najeriya 51 ne za su fafata a gasanni daban-daban na babbar gasar ta wasannin Olympics ta bana da aka tsara saboda gudanar da ita a wata mai zuwa a birnin Tokyo shugaban kwamitin wasannin motsa jiki na Najeriya Habu Gumel ya ce yanzu haka kwamitin na nan yana aiki tare da ma'aikatar wasanni ta kasa domin tabbatar da cewa tawagar kasar ta taka rawar gani fiye da can baya inda ya ce kuma adadin masu fafata gasar daga Najeriya kaɗai ya nuna cewa an sami ci gaba ta wannan fannin a bangaren wasan tennis kuma mutum na farko a duniya Novak Djokovic ya soma fafutukar kare kambinsa na gasar tennis ta Wimbledon bayan da ya doke matashi dan kasar Burtaniya Jack Draper a zagayen farko na gasar ta bana da aka soma a yau Litinin Djokovic ya fara ne da shan kashi a turmin farko na fafatawar tasu to amma daga baya ya dawo bakin karfinsa ya yi wa matashin turmi uku a jere to sai dai kuma mutum na uku a duniya Stefanos Tsitsipas wanda ya fafata wasan karshe da Djokovic a gasar French Open da aka gudanar a farkon watan nan mamakin gaske ne ya sha bayan da dan kasar Amurka Francis Tiafoe ya doke shi ya kuma fitar da shi a ranar farko ta soma gasar Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
akalla mutane 7 sun mutu kana wasu da dama sun jikata a wata fashewa a jiya Lahadi a babban birnin Bangladesh amma hukumomi ba su nuna irin yadda fashewar yake ba wadda ta lalata motoci da gine-gine da ke kusa da inda fashewar ta auku a cewar ma'aikatar 'yan sanda da ta kwana-kwana fashewar ta uku ne da yammacin jiya a wani gini a Mukbazar da ke cikin birnin Dhaka kana ma'aikatan ceto sun isa wurin inji Faisal Nur Rahman jami'in kwana-kwana a cikin ginin akalla gine-gine 7 suka lalace sakamakon girmar fashewar inji Rahman yau Litinin shugaban gwamnati a kasar Jamus Angela Merkel ta kuma jaddada batun da ta sha faɗi cewa ganawar ido da ido a taron koli da shugaban Russia Vladimir Putin ita ce hanya mafi inganci wurin warware matsalolin yankin tare da shi kwanaki bayan da sauran shugabannin Turai suka ki amincewa da shawarar ganawa da shi Merkel tare da shugaban Faransa Emmanuel Macron ne suka bada wannan shawarar na taron koli da Putin a wurin taron kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels a ƙarshe Afirka ta Kudu tana ganin yawan kamuwa da COVID-19 jami'an kiwon lafiya sun ce an samu sabbin kamuwa 15,500 a jiya Lahadi kana wasu 122 sun mutu ta hanyar cutar shugaban ƙasa Cyril Ramaphosa ya faɗa da yammacin jiya Lahadi cewa akwai yiwuwar nau'in cutar Delta ita ce ta ɓarke a cikin ƙasar an kafa sabbin dokoki sakamakon sake kunno kan cutar da suka hada da haramta tarukan jama'a amma banda zaman makoki da ba zai wuce mutane 50 ba.
Masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a sake jin wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu mu dajin Baba Yakubu Makeri da ya kaya ni gabatar da shirin. Da Daniel Brown wanda ya hada shirin da kuma injiniyan mu ne Hanifa Sabiru nake muku fatar alheri.